உலகங்களை வாங்குவதில்
அவுஸ்பில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம் بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إبن غازي هذا المغرب والتاريخ من أجداد الله في الزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وروا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار الله تبارك وتعالى من أقول الله تبارك وتعالى ليساك هذا موانا الرانا تعالى هدي بكوة بوت رمضان shekara ta 1445 daga hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda daidai da 17 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya wadannan ayoyi Allah tabaraka wa ta'ala yana bada labarin yadda za ta kasance gobe lahira tsakanin wadanda suka bi da wadanda aka bi su akan bata Allah tabaraka wa ta'ala ya ce katuna ya rasulullah ku katuna ka ambata musu istabarra allazina tibu arwasa min allazina tabu yayinda wadanda aka di su sune shugabanni na sabon Allah tabaaraka wa ta'ala ko ne shirka wa Allah suka yi barambaran da wadanda suka bi su ankaru idlalahum suka yi inkari cewa ba su suka fitar da su ba shugaban wannan bara'a shine shedan inda abinda zai fada kamar yadda Allah tabaaraka ta'ala gano surta Ibrahim inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq wa'adakum wa kalaftum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum wa ma ana bi musrifikum wa ma antum bi musrifiyya zuwa karshe wato shedan zai fada tsakani ga wanda suka bi shi cewa Allah tabaaraka ta'ala ya muku alƙawari na gaskiya amma kuka bar alƙawarin Allah da nazo na muku alƙawari sai kuka bi ni amma ban da wani iko akan ku saboda haka ni kai kiran ku ne kuka amsa mini saboda kar ku zarge ni ku zargi kawo kanku ni bazan iya muku ni taimako ba kuma ba za ku taimako na ba a wannan yanayi da ake ciki saboda kowa yayi ta kansa kawai bazan iya muku komai ba yau kuma ba za ku amin komai ba saboda ran tashin kiyama yadda yake to saboda haka hakanan sauran wadanda suka mushrikai da suka yi shirka da gumaka gumaka za su yi barambaran da su za ka gumakan da duk abin da suka bauta kuma ban Allah tabaaraka wataala sai su yi barambaran wara'ul azaba a lokacin sun ga azaba sai su yi inkarin cewa su suka fitar da su wata qaddar bihimul asbab ta qadda da wasu bainahum duk wata alaka sababi da ke tsakanin su ya yanke dama kuma kullu sababin wa waslin wa kullu sababin wa nasbin dukkan wani sababi da nasba dan tashin kiyama zai yanke gairu sababi wa nasli sallallahu alaihi wasallam nasbi madalla ce in ba sababin sa ba da nasabarsa duk wata alaka in dai ba ta manzon Allah bane alaka da Allah da manzon Allah za ta yanke dan tashin kiyama kowa ta kansa yake amma in alaka ce ta Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan za ta yi amfani saboda haka sai ya zamanto dukkan wata alaka ta tsanke ta yanke tsakanin su wa qal lazina tabau su waɗanda suka bi waɗannan gumaka ko suka bi shedan ko suka bi waɗannan shugabanni suka batar da su sai ce law anna lana karra raja ila dunya ina ma da ake za a ba mu daman dawa duniya natabarra'u minhum mu ma mu yi baran-baran da su a duniya mu ce ba za mu ƙara je su ba al-madbu'in su waɗanda muke bi din kama tabarra'u minna kamar yadda su ma yau suka yi baran-baran da mu suka ce ba su ba mu al-yawma a yau hadha talitamanni wannan buri ne kawai ba zai samu ba Allah ba zai dawo da su ba duniya saboda su bara'a da waɗancan kadhalika kama arahum shiddatu azabahu kamar yadda Allah tabaraka ta'ala nuna musu tsananin azabarsa tabarra ba'duhum bi ba'din sashin su kuma suka yi bara'a ya nuna musu yadda sashin suka ringa baran-baran da sashi to haka nan Allah tabaraka ta'ala yake nuna waɗannan kafirai yurihimullahu amalahum to anan malaman tafsiri sun yi gangano akan yurihimullahu amalahum suwaye ayyukan suwaye wasu malaman tafsiri suka ce Allah zai nuna su kafirai ayyukansu na alkhairi da basu yi ba sai a ce musu ku duba lokacin da mu'minai suke sallah wannan sallan da kun yi da ba ku cikin nan ku duba lokacin da mu'minai suke aiki kaza na alkhairi ku kuma ga inda kuke da kun yi wannan da yanzu ba ku nan sai ya zamanto hasaratin alaihim sai zama nadama a gare su ko kuma Usman suka ce a'a Allah zai nuna musu kyawun ayyuka na mu'mini din ku duba dan aiki dan karame da waɗannan suka yi da kun yi shi dan wannan aikin da ba ku samu kanku a nan ba wai suka ce a'a amaluhum asiyya Allah zai nuna musu munanan ayyukan su ku sani abin da ya kawo ku nan saboda aiki kaza da aiki kaza da aiki kaza da kuka yi munana sai a ringa nuna musu munanan ayyukan su sai zama to nadama gare saboda ita wannan nadama ita ma ƙari ne na azaba a nuna maka ai da ka yi kaza ai da ka da kaza kake cike yanzu ba wannan ba to wannan shi ma sai zama nau'i ne na karasa damuwa a cikin zuciya sai zama to nau'i na azaba fa ma hum bi kharijina minan nar Allah tabaaraka ta'ala ce kuma su waɗannan kafirai su ba za a fitar da su daga wuta su ba masu fita bane daga cikin wuta saboda menene saboda sun bar duniya ba su karbi addinin musulunci ba duk wanda ya bar duniya ba kalmar shahada zai tabbata wuta ba zai fita ba amma wanda ya mutu musulmi ya ji a kona dukkan zunubansa to komin jima zai fita daga wuta amma wanda ya mutu ba imani tunda har sun je ga gumakansu ga su ga shedan da suka bar da su ga su zai zamanto suna baran-baran da su to shikenan ya zamanto ba amfani za su tabbata a cikin wannan wutan ba za su fita a cikin ta ba
ألا لن طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhan nas ya ku mutane nan irane ami da aka yi magana ga dukkan halitta gaba daya dukkan mutane wato Allah ya fida ba gare su gaba daya ba an kira mu'minai kadai bane dukkan mutane Allah yace kulu mimma fil ardi anan malamai suka ce tunda an ce mimma fil ardi daga cikin abun da yake doron kasa abun da ya fito daga kasa kenan ba duka abun da ya fito daga kasa yake halala gare ku ba mimma daga cikin abun da ya fito to abun da yake kasa halalan ku ci abun da yake halal tayyiban ku ci abun da yake mai dadi to anan mama le yace tayyiban shi ma manan sa halalan imam shafi yace a halalan matsayin halal ne tayyiban kuma shine abun da ya zamanto mai dadi zaka same shi halal ne sannan kuma mai dadi ne saboda haka la tabi khudwati shaytan kada ku bi khudwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan layukansa tazyinu abubuwan da yake kayatawa mutane a bi hanya kar ku bi domin innahu lakum aduwwun mubin domin shaytan makiyi ne a gare ku
mai bayyana kiyayya a zahiri in majiyinka wanda yake boye kiyayya ne ai tayi baka sani ba amma majiyinka ne da gurukure shi ne ma shi majiyinka ne to ya kenan wannan bai kamata ka bi shi ba ah saboda haka shedan majiyinku ne wanda yake bayyana kiyayya a gare ku bayyinul adawa me yasa aka ce karku bi shedan innama ya'murukum bis-su'i iyaka abinda shi da yake umurtan ku da shi yana umurtan ku ne bil ma'asi waz-zunub yana umurtan ku da sabon Allah da zinubai ah wal fasha sannan shedan yana umurtan ku da al fasha wato mummunan abu ma azma qubuhu min az-zunub zunubin da yafi muni yafi girma shedan yana umurtan ku da shi malamai suka ce yawanci duk inda al fasha fasha yazo a cikin alqur'ani yana nufin zina ne sai a wannan wuri wannan yana maganan manyan zinubai wadda kuna ganin kaman zinuban wato ba su da haddi haddi Allah yana sa haddi ne saboda zunubin tariya shajoni kaman misalin ƙarya kaga bai da haddi misalin giba bai da haddi to irin waɗannan zinubai su ne shedan yake umurtan ku da shi muna nane wa anta qulu alallahi ma la ta'lamun sannan shedan yana umurtan ku ku faɗi akan Allah labarin Allah wanda ba ku sani ba min tarimi malam yuharrimu ghairihi ku faɗa wa Allah tabaraka wa ta'ala abunda bai haranta ba ko bai halasta ba abunda bai halasta ba ku ce halas ne wala taqul lima tasifu al-sirajikul kaziba hadha halalun wa hadha haramun litattaru ala Allah al-kaziba innal ladhina yaftaruna ala Allah al-kaziba la yuflihun kada ku harce ku ya kayata muku ku ga abu ku ce wannan halal ne wannan haram ne saboda ku kago ƙarya ku danganta wa Allah tabaraka wa ta'ala ku sani waɗanda suke kago ƙarya su danganta wa Allah sai Allah ya halasta ko Allah ya ce ko su sai Allah ya haramta ko Allah ya hana ba su da rabo a lahira to saboda haka shi shedan koda shi yasa malami suka ce shedan da ya tashi dukkan shari'o'in annabawa sanda ya haddace su dukkan shari'o'in annabawa sanda ya haddace duk abin da yake mai kyau tun zamanin Annabi Adam alaihi salam shedan sanda ya haddace me yasa ya haddace saboda idan ya tashi kada ya umurce ka da kyakkyawan ya umurce ka da mummuna saboda ya san kyawan gaba daya ko da a zahiri kaga abin da ya maka kaman abu ne mai kyau misali wani bawan Allah dattijo shekaru sun ja tsoho ya fito masallaci cikin duhun dare gashi an yi ruwa an dauke gashi bana gani da kyau da sanda yana tokarawa wannan duhu da himmarsa an yi ruwa an dauke ana cikin yayyafi haka ya tashi ya taho zai fito sallan masallacin asuba yana cikin tafiya sai ya taka ya zame maza maza sai ga wani ya zo ya kama shi ya rike masa sandar sai ya kai shi har masallaci za su rubuce to kai kuma ba Allah kai waye ne yace shedan ne iblis din yace to ya kai kai aikata mini aiki alkhairi haka alhali yace shedan yana umurni ne su yi alfasha mummuna da alfasha amma yau gashi kai aiki ne ke yace ai ba mai kyau bane ce ya kai yace lokacin da ka fito zaka zo sallah da irin wannan shekarun naka kuma ga duhun dire ga ruwa Allah ya kalli zuciyarka da karfin niyanka da ka fito a ranar raunin jikin naka da ka fadin sai baka ce bari ka koma gida ka canja ka saboda kar ka rasa sallan asuba ka hoye ki kai ka ce bari ka taho to wannan karfin niyan naka sai Allah ya ce ya gafarta al-rabbin al-umman duniya gaba daya dalilin wannan faduwa da kai saboda haka he na ji tsoro kada ban zo in kawo ka masallaci wa ƙara faduwa gafarta sauran gaba daya ina can karshen duniya na zo maza na karsar da kai masallaci ka kenan abinda yayi anan ba shi yayi kirki bane ya hango kada ya ƙara rasa abin da yake samu lausar da mutane ko kuma a gafarta mutane a dukkan laifukan da ya ta suka yi shi yasa yayi wannan aikin to duk abin da shedan yayi umurni da shi ko da a zahiri ka gan shi kamar abu ne mai kyau to bai da kyau shi yasa wata rana wani bawan Allah ya fito akwai wani gari da suke bauta a gumaka sai ji a ransa baya jin daɗi ya ce yana kusuna bauta irin wannan gumaka da ikhlasi sai fito ya ce zai je sare waɗannan gumaka su bauta wa Allah kira zuwa ga bautan Allah don sun yi dole zai tare wannan gumaka ya fito yana tafiya a hanya sai da wani mutum daga tarin sa aratai ce mallan ina zuwa sai Allah zan je wancan garin ne masu ga wannan gumaka ya kira zuwa ga Allah don sun ki koya ne ma zan tare wannan gumaka ba zai yi azu ana bauta wani Allah tabaraka wataala ba sai ce a mallan ba za ka je ba yace yana je yayya ta kaure tsakanin su har ta kai ga kokuwa sai daga wannan mutumin ya buga a ƙasa shi wanda zai tafi sare gunki sai daga wannan mutumin da ya da shi sai ya buga a ƙasa ya dauko gatari zai sare shi sai ce a dakata dakata bari in gaya ma wani abu ka koma gida yau dai diga yanzu duk sallan da kai ka daga karkashin darduman ka zaka samu dinari 10 ya haka ne yace haka ne sai koma da ya koma ya je sallah ta farko daga sai ya samu dinci wannan abin da gaske ne ba ya kara sallah ta biyu ya kara ga dinari 10 haka akai har kwana uku da ya daga sai zai ga dinari ko daya ba sai aikin banza sai abin ba dorewa yake ba ƙaryar banza lahi na je na tare gumaka sai kara fitowa still a wannan wuri da wancan mutumin sai kara haɗuwa da shi ina zaka je zan je tare gumaka yace ba zaka je ba yace sai na je har ta kai ga kokuwa yanzu ma karo na biyu suka yi kokuwa a wannan karon kuma wancan mutumin sai ya daga mai gatar ya buga shi a ƙasa ya dauki gatar yace zai sara yace a karka sara ni ma ban sara kara nan ba yace to ka gaya ni kai waye ne sannan me ya faru ranan na samu nasara na kada kai ya kuma kai kada ni yace na farko dai yace shi iblis ne ce iblis yace yake to ya kai ranan na kada kai ya kuma kai kada ni yace ranan ka fito da zuciya ɗaya da ikhlasi ba abin da ya dame ka sai kau da waɗannan gumaka dan Allah ka fito zanza saboda haka a ranan da ka je duk mutanen garin ba su ba za su iya da kai ba sai ka yi nasara shi yasa na gani nake dole in hana ka daga wannan zuwa ka samu nasara din kare wannan gumaka yau kuma abin da fiye da kai saboda ka daga ba ga dinari 10 ba ne haushi rashin ganin kuɗi ne yasa ka fito ba dan Allah ka fito ba saboda ka ga yadda na kada kai nan in ka je su kuma za su kashe ka ba za ka samu nasara ba to anan kaga duk abin da shedan yayi su alfasha ne mummunan abu ne da alfasha duk abin da yake na alkhairi ko da a zahiri kaga cewa kamar abu ne mai kyau yayi to kasan wannan abun akwai sharri shi yasa tara ne ga wani yana kwanci karshen ginin zai faɗo ya tare shi sai kai tashi ma zai tashi bar wurin yana tashi gini ya faɗo ya ce kai ko wani ka tafi kina kace na gano zai faɗo ni shedan ne na ji hawi ina jin kardinin ginin ya faɗo kanka kai shahada shi yasa na tare kai ginin ya faɗi ga kai baka yi shahada ba kake nan duk abin da yake kana za ga abin kamar mai kyau ne amma ina ba mai kyau bane yana umurni da alfasha saboda kiyaya da yake yi sannan yana sa mutane su fadi abinda wato ban sani ba cikin lamarin Allah tabaraka wataala
wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alayna alayhi abana awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yaqilun
Allah tabaraka wataala yace su waɗannan kafirai na Makka wa idza qila lahum aya al-kuffar ittabi'u ma anzala Allah da aka ce musu ku bi abinda Allah ya saukar da al-Qur'ani littafi ne daga Allah ku bi shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jakaran Allah ne dan sakon Allah ne ku bi shi min at-tauhidi ku bi abinda yake cikin al-Qur'ani na tauhidi na kadaita Allah tabaraka wa ta'ala sannan wakali tayyibat ku bi alqur'ani da abin da yake cikin sa na halasta abubuwan da suke masu kyau masu dadi ku bi alqur'ani qalu sai su wayannan kafirin su ce la ba za mu bi ba me za mu yi bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana za mu bi abin da muka samu iyayen mu akai alfa kalmar alfa in ji malaman larabci
ma'ana wajada samu ne amma duk inda ga yin amfani da alfa mafi ba'a ana bayar da ne abinda ba'a so wa alfa ya sayyidiha sayyida ala dal bab sai suka samu kaga ba so same shi ba sayyidinta a bakin kofar kisan annabi yusuf alaihi salam saboda haka alfa su abinda suka samu iyayen su duk da dabi'a abinda yasa aka kawo kalmar anan saboda dabi'a yaro baya so ya koyi abinda iyayen suke yi wato ala ayi halin yaro zai ga ganin kaman iyayen sa mutanen da ne abubuwan da suke local ne idan kace dinka tufafi irin wanda baban sa yake sa sai ga kaman haba sai zan dinka riga burun-burun hakan nan kai local in kace ya zauna a irin gida ya samu dama kace ya zauna irin gidan da mafin sa ya zauna zai ci kai wannan gidan yayi local kina san gida dan zamani in kace yayi kaza irin nan zai ga a iyayen sa yan da ne ba su fahimci waɗannan abubuwa na zamani ba su yan manual ne ba su fahimci wannan ba kaga dabi'a dan adam baya so a ce ya bi abinda iyayen sa suke kai na dabi'a to amma anan saboda su nuna cewa ba za su bi addini ba sai suka yi amfani suka ce za su yi abinda iyayen suke kai to shi yasa Allah ya kawo magana kalmar alfiya wato ma alfaina ya kawo kalmar alfa abinda muka samu iyayenmu duk da abinda muka samu iyayen ba haka muke so ba amma tunda iyayenmu suna kai to za mu bi wannan shikenan min ibadatul aslam na bautan gumaka wa tarimus sawaib wal bahair da kuma haramta ainihin raquma da ake kiran su sawaib da raquma da ake kiran su bahair raquma ne da suke warewa suce ba za su ainihin hau su ba za su yi amfani da su ba saboda su waɗannan na gumaka ne saboda haka suka ce za su bi waɗannan abubuwa abinda suka samu iyayensu a kai ba za su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba akan abin da yake kiran su akai na abin da Allah tabaaraka ta'ala ya saukar Allah tabaaraka ta'ala ya ce to ayattabi'unahum in za su bi iyayen nasu walau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an min amri ad-dini wala tadun ko da iyayen nasu ba su hankalta da komai na lamarin addini ko da iyayen nasu ba abinda ba sa kan shari'a za su bi iyayen nasu to anan sai malamai suka ce a usulul fiqh akwai abin da suke kira mafhumul mukalafa in za su bi iyayen nasu ko da iyayen nasu ba sa hankalta ba sa bin abin da yake kan daidai na addinin musulunci ko da iyayen nasu ba sa kan shari'a kenan anan idan iyayen nasu suna kan shari'a na bukatar su bi su idan iyayen nasu suna kan shari'a suna hankalta da abin da yake lamarin addini wajibi ne su bi iyayen su wannan aya darcin ayoyin da sayyidina Abdullahi ibn Umar dan sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala yake cewa mafi sharrin a cikin wannan al'umma sune khawarij suna daukan irin waɗannan ayoyi wanda Allah ya yi magana kan kafirai sai su mai da su kan musulmai ta yanzu idan mutum ya zo da wani abun sa na yayi in ya kira ka akai yace ai ka zan nan ka bar shi irin na da ne gargajiya ne ka zo ka bi wannan abubuwa da muka zo da shi na zamani kai addinin kaza kaza in ka ce masa a mu ga abin da muka samu iyayenmu sai yace zai jawo ma wannan ayan yace ai ga kafirai ma abin da suka fada to ba haka bane su kansu kafirai da suka fada Allah ce za su bi ko da iyayen nasu ba sa kan hanya ba sa kan shirya kenan iyayen suna kan bin hanya mai kyau ana bukata ka bi iyayenka suna kan karatun Qur'ani lamarin alqur'ani ramarin Allah tabaaraka wa ta'ala to kenan wajibi ne ka bi iyayenka shi ne abin da yake wajibi saboda haka ba ayar tana nuni cewa biyayyan wato ba a san sabani a ba a san biyayya ne wa iyaye matukar iyaye ba su kan hanya mai kyau amma muddin iyaye suna kan hanya mai kyau lalle ana bukata mutum ya bi iyayensa in ya zama irin iyayen Annabi Yusuf da yake cewa wattabatu millatu abaiya Ibrahim wa Isma'il ya bi milla addinin iyayensa Annabi Ibrahim Annabi Isma'il Annabi Ishaqa duk waɗannan addinin su yayi na iyayensa kaga iyayen suna kan abu mai kyau kenan idan iyayen mutum suka zama irin iyayen Annabi Yusuf suna kan addini suna kan abu mai kyau na hidiman alqur'ani na hidiman addini to su ake bukata ka bi ba ka je ka kwaso wani abu na zamani kace kai iyayenka ba su gane ba ko kuma kana gani ma'aikinka mushriki ne ma ba musulmi bane wannan ba karamin bala'i bane saboda haka suka ce Allah tabaraka taala ce koda iyaye nasu ba sa kan shari'a kenan iyaye suna kan shari'a za a ji wadannan iyaye akan abun da suke kai sai zaman to an bi su an tsirata an guri tare an tsirata tare da iyaye
وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ثُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
Allah tabaraka taala ya ci gaba da bamu labari misalin waɗannan kafirai da ake gaya musu ga addini ga abin da Allah ya saukar na alqur'ani suna cewa a'a za su bi iyayen su akan botan gunki Allah ya ce misalin su siffar waɗannan kafirai da manzala sallallahu da yake kiransu da ake akan shari'a kamar sallallahu yaniqu ay yusawwit kamar misalin wanda yake ainihin kira ne wanda yake sauti anan an ce yaniqu kalmar yaniqu wato sauti ne amma sauti na jimina aka yi amfani da shi saboda wani sauti ne wanda kai ake jin murya ba'a riskan abin da yake fara saboda fasaha da ainihin fadin larabci duk sautin wata dabba tana da sunanta a larabci idan zaki ne yayi murya yayi karansa sai ka ji laraba sun ce masa wato zinir shine sautin zaki idan ainihin maciji ne yayi abin da yake yi na karansa da yake yi sai ce masa fahihun fahi shine sautin maciji idan zomo ne yayi sai su ce abin da zomo yayi sautin sa da ghis idan kuma wato alfadari ne yayi sai ce shahihun idan dila ne sai ce masa dabah shine sautin ta idan saniya ne sai a ce khuwar kamar yanda can Allah ya ga wannan kisan annabi Musa da ainihin Musa Samiri idan ainihin doki ne kuma sai ce masa wato mahil idan jaki ne sautin sai su kira shi lahik to ko da dabba idan kura ne wato wa'un wa shine karan da kura take yi to haka nan idan kuma rago ne sai su kira abinda tayi na kukanta to ga idan kwado ne irin kukan da take yi sai su kira shi naqiq idan raqumi ne sai a kira irin kukan da yake yi raga ko hudair idan kuliya ne sai su kira karan da take yi mu'aun kukan kuliya idan kuma bera ne sai su kira abin da tun yayi wato sarir idan ku a kare ne sai su kira shi wato nibah nibahul kalb haushin kare to idan zaki ne wato abun nan giwa kai karan da take yi shi kuma sai su kira shi nahimun to gurab hankaka ita ce karan ta suke kiransa laik to anan sauti ne wanda dan adam baya riskan me sautin yake fada to misalin waɗannan kafurai da misalin wanda yake kiran zuwa ga Allah kamar misalin wanda yake kamar sautin ainihin jimina ne tai sautin ta kawai ba abin da za a fahimta a cikin wannan sautin bima la yasma illa du'a nida wanda ba abin da yake ji sai dai ya ji ƙara ya ji kawai kamar alaman anyoni sauti amma ba abin da zai fahimta ba abin da zai fahimta sai sauti wanda yake zahiri wanda yake bayyanne wanda da sauti alaihi wala yasma kai kana sauti a gare shi ba abin da zai ji haka suke kaman dai ka ji karan dabba ta yi wani irin kukan da take yi kaga ba abin da zaka fahimta ba ka fahimci me ta faɗa cikin kukan ta ba to haka kafirai suke a wanda yake kiran zuwa ga Allah suna jin dai karan murya kai amma ba sa fahimtar me yake faɗa me yasa saboda summun su kurane ne ba sa ji irin na karba bukumun bai baye ne ba sa magana na gaskiya ba sa faɗan gaskiya sannan umyun makafi ne idonsu ba ya iya ganin gaskiya ya gane wannan gaskiya ne daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala fahum la yaqilun sannan ba haka ba su da hankali wanda ya kasance kurma bebe makaho mahaukaci ya za ka yi da shi bayan da za ka iya da shi da kurma ne kadai sai ka ce akwai makarantun kurame za a kai shi ya koyi karatu za ka ganar da shi
idan bebe ne kadai yana ji magana ne ba zaka iya isar masa da sako amma baya ji baya magana baya gani ko mahaukaci ne to ya zaka yi dashi to misalin wannan shine misalin waɗannan kafirai duk abin da aka gaya musu na kira zuwa ga Allah kawai suna jin murya ne sauti kadai suke ji amma ba sa fahimta law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi hadhihi sayr la sawara lahira aida suna ji ko suna da hankali kaga kenan ba sa ji ji na karba kuma ba su da hankali da ba za su kasance cikin wannan azaba na sa'ira ba mai kura ba za su kasance cikin wannan azaba ba saboda haka Allah tabaraka ta'ala sai ba da sifar su ga waɗannan sifofi haka kafirai suke duk wanda Allah bai hukunta shari'ar sa ba to haka yake duk kiran da za a yi ba zai fahimta ba sai dai ka ji yana bada wani misali abun mamaki ba za a gane ma ina maganar nasu da zai sa ba na'am
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به من غير الله ونكتب غير باز ولا عائل فلا إثم عليه إن الله غفور
anan a can baya mun karanta Allah tabaraka taala ya ayyuha an-nasu kulu min ma'il ardi halalan tayyiba Allah yayi magana ami da dukkan mutane to anan kuma sai aka dawo kan mu'minai aka zo aka kebance mu'minai tunda a can an yi magana akan dukkan mutane to nan kuma kitab ne ga mu'minai wanda taklifi yake kansu sai Allah tabaraka taala ya ayyuha allazina amanu ya ku wanda kuka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum kuci diga dada dan abun da muka azurta ku menene dada da shine halal kamar yanda Imam Malik ya fada halalat kuci abun da yake halal ma razaqnakum cikin abun da muka azurta ku kada ku yadda ku yi amfani da abun da yake haram washkuru lillahi ku gode wa Allah kuma ala ma halalakum akan abun da Allah ya halalta muku in kuntum iyyahu ta'budun indai ga Allah kuke bautawa saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta wa yahuda abubuwa da yawa wa bizillin min allazina hadu haramna alaihim tayyibat saboda zaluncin yahudawa ne Allah ya haramta musu wannan dadada wanda da uhillal lahum amma ya da an halasta musu shi to ku kuma musulmai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halasta muku abubuwan halal da yawa saboda haka ku yi kokari ku ci daga abin da yake halal abubuwa ne tsirrai abin da yake halal kai amfani da shi abubuwa ne neman ka kai kokari ka nemi halal ba kai amfani da haram ba saboda ita haram manzala sallallahu alaihi wasallam kullu lamin nabata min sutin fannaru auladihi dukkan jikin da ya tsiro daga haramun to wuta ta fitinta da shi sai an sa shi wuta an kona wannan haramun din karatun mu na shekaran jiya mun ji falala da Allah tabaraka wa ta'ala hada shahidai amma duk da darajar shahada ga wanda ya shahada a wurin yaƙi sai ga shi wani ya yi shahada sabai suna cewa hani Allahu bil janna ka ya ji dadi shi kan ya tafi aljanna saboda ya shahada Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ga ya muku shahada yi bai shahada ba abinci ka kayan sa da aka binci aka samu ya dauki wani asuwaki a cikin kayan ganima kafin a raba ganima ya dauki asuwaki guda daya kenan ya dauki abin da yake haram wannan haram din da ya dauka ya hana yi samun aljannan shahada haram guda daya a cikin kayan al'umma kana da haƙƙi a ciki amma yanzu mutum yana samun ofis kenan abubuwan gwamnati ne ma'aikatar da yake ya fita kuɗi yana tatsan wannan ma'aikatar ya fita arziki ko kuma a kasuwa mutum ya zama yana haɗa ƙarya da gaskiya yana haɗa abubuwan marasa kyau da masu kyau kuma shi haram bakan in kai amfani da shi bakan kaɗai zai tsaya ba yana sarya ne har zuwa ga zuriya wani abu na tarbiyya rashin tarbiyya a rayaya yana alaka da haram da ake amfani da shi wata rana sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbai haka to akwai yara a gefe suna wasa sai suka jefo wani abun wasan su kamar yanzu a ce kamar ball yara suna sai suka jefo sai aka yi magana kai kan yara sai suka watse suka gudu
can ɗaya daga cikin su sai ya faki mutanen sabai da suke da kaman hankalin su bayan sai gudu sai zai yoke wannan abun ya gudu ya dauka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan da ba dan halal bane mahaifin yaron nan sai ya ji labari ga sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan sa ba dan halal bane sai koma gida na tuman iyalin sa ya kai manzo Allah ma an diko anil hawa in huwa illa wahyuwa duk abin da manzo Allah fada gaskiya ne to ke ya kai yace wallahi ba ta san wani namiji ba sai shi bincika lamari da ya raka dauri shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ce ai ka manta ranan ka fita gona ka je gonan wane ka tsinki dibino guda biyu bai sani ba kace wannan dibino to da ruwan wannan dibinon ne aka yi maniyin da aka nace wannan yaron saboda ka dan haramun ne ba dan halal bane haramun kaci da haramun aka sarrafa aka halitti ruwan da aka yi shi na haramun ne saboda kaga ba zai zama mai tarbiya irin sauran yara ba kaga inda haram yake da muni kuma lahira idan an je shehu Usman Faru yana gaya mana cikin kurban ta marufiya halalu ha hisabun wa haramu ha iqabun halal din ma sai an yi hisabi haram kuma kai tsaye azaba ne cikan dama an san masaukin sa halal ne za a yi hisabi a bincika ta ya aka yi zama halal din anan ne malamai suke cewa hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nu'ishal hisaba uzziba duk wanda aka yi wa diddigin hisabi sai an masa azaba mene ne diddigin hisabi shine abi daya bayan daya ayyukan mutum abi daya bayan daya kaza ya aka yi to a wannan ne suke cewa ba abu guda daya da zaka tsira wanda ba hisabi a kansa kai tsaye halal ne wannan kai tsaye ba hisabi a kansa sai ana ruwan sama ka fito tsakiyar inda ake ruwan ka bude bakinka ruwa ya shigo direct ya zarce cikin bakinka to wannan shi kada ne in za a ma hisabi na diddigi babu hisabi a kansa wannan halal ne kai tsaye in ka ce a bari in tara a kwano ke in za a diddigin hisabi za a bincike kwanon ya aka ta ina aka same shi ta halal aka samo shi ka ce ai ba na bane na masallaci da to wanda ya gina masallacin halal ne ya nemo ya zai gina kwano ya zai gina masallacin reta kwanon ka tari ruwan a jiki za a diddigi kenan in ka ce a rijiya ne to wanda ya tona rijiyan da wani kudi ya tona a da kansa ya tona halal ya ci ya tona wannan rijiyan da gumin halal ya tona wannan rijiyan ko kuma haramun ya ce zai tona rijiyan kaga nan ma an je mataki na biyu to duk abin da kace ta yanda ka samu sai an bincika shi yasa magabata ko baka abu aka yi ba za ka yi amfani da shi ba sai ka binciki ta yi aka same shi shi yasa sai na Abubakar da bawansa ya kawo masa abu bai tambaye shi ba ya tambaya sa kullum kafin ya ci ranan bai tambaya ba san da ya ci yankan nama da ya ta wuce sai ce a yau baka tambaye ni ba ci afwan ina jin yunwa ya kai ki wallahi na zo wurin alil kitabi na nemi abin da zan yi aiki ban samu ba sai na same sai na musu wani abu wasu siddabaru kaman bokanci ban iya abun ba ma sannan na samu wannan abun na kawo sai na Umar ya sa ya tsan sai ringa amar duk abin da ya ci amo da shi sai gashi ya amo da tsokan naman da ya cin tana ta gaure a cikin jini aka ce ya khalifan mankin Allah sallallahu alaihi wasallam ya aka nama yanka daya yace wallahi da naman nan za ta zama ba za ta fita a cikin ciki na ba sai da raina za ta fita da wallahi na fito da ita Allah na yi iya abin da zan iya in akwai wani abu da ya makale wanda ba ni da iko a kansa Allah kai ka tsare cikin ciki na kai kama ni da shi yadda suke gudun haram amma yanzu al'umma mun zama wai mota tana tafiya na al'umma na wani kamfani ko abin nan an tare ta an yi wa rasu abincin ta mutum yana faɗa yana jin daɗi an yi sada ne fa amma kai kana faɗan cewa kai mun sun kyauta ai gar da suka bawa shi haram ne fa suka dauka amma kana ganin abin da suka yi ne mai kyau babu kyau a ciki ko kuma mota ta fari da kaya a ciki a ce mutanen ƙauyen gaba ɗaya ba su dauka ba mutane suna ganin ai wayannan wawaye ne ga wasu suka tana cewa ma sun dauka amma a ce sun yi santi haram ka ce wai sun yi abin da bai dace ba to lallai mutum ya tsaya a irin wannan zamani da ake ciki ya tabbatar abin da yake amfani da shi halal ne tabbatar abin da yake amfani kiyaye haramun mutum ya kiyaye haramun amfani da harabe na ba a karban addu'o'in mutum ko addu'a kai ba za ta na karba ba da za ga mutum ya ce yayi shiru babu baka ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wa mad'amu wa haramun wa sharbu wa la wa haramun wa guzilu ba annabi sajabu lahu wani mutum ya tashi yana daga hannu yana rabbi rabbi abincin sa haramun tubabin sa haramun an ciyar da shi a bayan da haramun tun tashin sa ko kuma yayi guzuri da haramun fasaran ba mun ji fasaran malamai kana zai samu ijaba ba sai ya samu biyan bukata ba ke sa zamu ta addu'a a ga shiru da ga mutum lamarin addini masha Allah sauran gaba kullum amma in kai mu'amala da shi na dukiya sai kaga abun ba dadi yana kokari ya taba haƙinka da ga mutum yana jira dan uwansa ya rasu ya rubda ciki akan dukiyar marayu ba abun da yafi muni ba haramun da yafi muni kaman haram din dukiyar maraya amma mutum yana sauri ko yace a ai a zore bagado yace ai kayan marayu ba sa masa kudi da yawa saboda yana so ya saya wace ba sa masa kudi da yawa dai ai ka zore ai ba sa saboda ya samu sauki wace maka nashi ne yanzu yanzu na magada ne yadda ake sayarwa a sa kudi aka fitar musu da haƙin su ba za ka ce ai haƙin kayan marayu ne ba sa masa kudi da yawa saboda kana so ka saya amma wai ne zai saya ba kai ba za ka ce a sa kudi da yawa saboda su samu amma yanzu ka so kanka saboda ka danne marayu to dan abubuwa duka a Allah yace yana kira ga mu'minai a ci halal cikin abin da Allah ya azurta mu washkuru lillahi ala ma halalakum ku gode wa Allah kan abin da Allah halalta muku Allah halalta mana abubuwa da yawa yanzu aka a ce maka irga abubuwa da aka haramta guda goma sai ka ji tunani amma an ce ka irgo halal suna nan sun fi dari za ka yi tafada kaza Allah halalta kaza ma kaza amma haramun Allah ya halasta mana abubuwa da yawa kadan ne Allah ya haramta. Saboda haka mu gode wa Allah da Allah ya halasta mana abubuwa masu yawa. Ah, in kuntum iyyahu ta'budun. In dai Allah yake bautawa, to ku gode wa Allah wurin ganin abubuwan da Allah ya halasta suna da yawa ku tsaya kan abin da Allah ya halasta muku. Ku nisanci abin da Allah ya haramta. To ayan gaba sai ta gaya mana iyaka aka inna ma ratu hasin. Iyaka fa ga abubuwan da Allah ya haramta mana din na abinci innama harrama alaikum maytata Allah ya haramta muku mushe ai akulul maita mutun yace mushe Allah ya haramta me yasa saboda abubuwa guda biyu duk da in Allah ya haramta ku ko ka gane hikimar su ko baka gane ba Allah ya haramta ya kai haramta ka hanu to malamai suka ce daga cikin hikiman haramta mushe duk dabban da ta mutu to zaka samu akwai cutan ciwon da ya kashe ta saboda shekara 1400 Allah ya ce ya haramta amma sai gashi yanzu masu bincike na zamani sun gano cewa cututtuka da yawa na dabbobi in sun kashe dabba kai ciwon nan dabban kuma wannan cutan zai sarya ne zai dawo jikinka masassaran tsuntsaye ya kama mutane sai ga ana iban kaji da yawa suna wannan ciwon ana kona su a wani wuri saboda wannan ciwon turawa sun gane wannan to in abu yayi mushe cutan da ta kashe shin za ta iya dawowa jikinka. Na ɗaya. Na biyu. Allah ya ce ya haramta addama. Ai addamul masfu. Jini wanda yake zuciya lokacin da ake yanka jinin da yake sha yake fitan nan. Me yasa jinin haramun ne yana cutarwa? To idan ba ta yi mushe wannan jinin bai fita ba. Yana jikinta. Saboda haka za ka ci da wannan jini jamin wasirin. Saboda haka haramun ne. Sannan shi kansa malamai suka ce daga cikin hikimar Allah. Na haramta damul masfu. A lokacin jahiliya kafirai suna amfani da wannan jini idan dabba kana so suna so su koyi dabi'arta wani bujumi ne mafadaci kana so ka zama irin kai ma mafadaci idan aka yanka bujirin wannan jinin da ke zuwa sai su tara shi sai je su soya wannan jinin sai su ci wannan zai sa jinin da suka cin zai ta za su tasirantu dabi'ar wannan dabbar ko da irin dabba ne kuma dabi'arta idan suka yi amfani da wannan jinin sai Allah ya sa su sai su tasirin dabi'ar wannan dabban Allah sai ya ce to ya haramta wannan jini saboda kar ka dauki dabi'a irin na dabbobi mutum ya zama da wannan dabi'a na dabbobi wala malkin ziri sannan Allah ya ce ya haramta mana naman alade anan malamai suka ce ba naman kadai ba har kashi da burgun duka Allah ya haramta kar ka ce an ce nama kadai ka ce to ai kashin Allah bai ce ya haramta burgun Allah bai ce a duka alade Allah ya haramta shi Allah ya haramta shi cin naman alade wa ma uhilla bihi li ghayrillah da kuma abinda aka yanka ba da sunan Allah ba daga timana wasu ne suka ce a uhilla saboda daga nan ne aka samu sunan jinjiri wata hilal abinda za a daga murya wani Allah ya daga murya lokacin da za a yanka shi a daga muryan wani gunki ko wani abu a yanka shi wasu suka ce a abinda aka yanka wa aljanu ko aka yanka wa gumaka ko ba a bace sunan su ba saboda su aka yanka to nan shi ma ya haramun ne bai halasta ai amfani da shi ba amma nan ya ce amma lillahi ghayri Allah mazbiya ala ismi ghayrihi abinda aka yanka da sunan wani Allah aka ambaci sunan wani abu ba Allah ba aka yanka to wannan abin haramun ne ba wai abinda aka yanka dan kaza ba nan ma yana daga cikin abubuwan da ake kawo mutane iskali ai Allah ya ce amma lillahi ghayri Allah abinda aka yanka ba dan Allah ba to ai saboda haka abinda aka yanka don murna da samuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa lillahi ghayri Allah ne sai ce ma abinda aka ayyanka ne ba dan Allah ba ai don murna da samuwar manzo Allah ka yanka karkaci ka manta don murna da samuwar danka ka yanka ranan bakwai ranan suna ka yanka da ka yanka wa danka ka yanka masa rago kuma ka ce ka ci ai shi ma ba dan Allah ka yanka ba an yanka wani don wannan yaro ne ka yanka to amma wancan da aka yanka don manzo Allah ka ce karkaci to ai ba ana nufin wanda aka yanka dan kaza a wanda aka yanka ba da sunan Allah ba ba Allah ka ambata aka yanka ba an ambaci sunan gumaka ne in kwa musulmi ya yanka ko ya manta bai ce bismillah ba to gaba ɗaya musulmi mai tsarki na akwai bismillah tare da shi zaka ci in dai ka zo yanka ka manta baka ce bismillah Allahu akbar ba amma kai musulmi ne ka yanka shikenan za a ci har ta kai ga ummul mu'minin tana tambaya ya rasulullah ana kawo mana nama daga garurukan alkitabi yahudi da nasara da kafire ba mu san ya nama yake yankan waye za mu ci manzo Allah ya ce ku ce bismillah mana ku ci tunda ba ku san an yanka da bismillah ko kai to lokacin da za ku ce ku je bismillah shikenan addini ne sauki ne ka ce bismillah sai ka ci ah saboda haka amma fa man utra alja darura ila al-akhir shay amma wanda ya shiga matsi larura ta sa shi yana bukatan ya ci wani abu daga cikin waɗannan sannan ghayra bagin ay ghayra kharijin anil muslimin ala wasa shafi aw ghayra bagin ghayra mustaqinin bil jifa wanda ba mai zalunci bane wato ba ya fita akan tsarin musulmai bane ko kuma ba wanda ya wadata gabarin mushin bane ka shiga damuwa kana cikin jeji yunwa za ta kashe ka to ka samu mushe to anan ya halasta ka yanki abin da zaka ci a wannan lokacin ka ci saboda menene karka bari yunwa ta kashe ka hatta wannan din Ibn Hazm duk da ba masabar malikiya ba sai da nan Ibn Hazm ya ce in dai musulmi ne to bai kamata a ce yana raye a garin musulmai a ce ya ci mushe ba in dai yana tare da al'umma yana raye a cikin su yace kawai abin da zai yi ya je ya samu mai sai da abinci yace zuba mini zubo kaza abinci kawai karkace ya sa nama a cika sai ya ci ya koshi nan saboda ya ga yunwa za ta kashe shi idan ya gama ci kawai kudi yace a kai ne kotu wallahi yunwa nake ji naga zan mutu ne yunwa za ta halaka ni saboda a kai ne kotu Ibn Hazm yace kawai abin da zaka ce eh kotu me ya faru aini manzurra ne na shiga matsi ne na gani yunwa za ta kashe ni shikenan nauyinka na kan al'ummar musulmai inji Ibn Hazm amma malikiya idan ka rasa abin da zaka ci matsi ya kai to shikenan an yadda kai amfani da wannan mushe ka ci amma nan ma Imam Shafi yace to a lokacin da ka ci iya wannan lokacin ba guzuri ba zaka dake guzuri ba sai ka cika wannan tafiya kuma tafiya gaba in ka samu wani har ni wan bar kara samu wani abu halal ba har ni wan ta kara kaman kar samu shi Imam Ali yace a tunda yace yanzu kan ya dauki guzuri in yaje ya samu wani abu ya sadda guzurin tunda ya riga ya tsaye wannan idan ko baka samu ba to ka tsara amfani da wannan din har lokacin da ka samu sannan wala adin muta'addin sannan kai ba mai wuce gona da iri bane ko kuma wala adin wala mutajawizin lil halali wal haram ila al haram ba wanda zai bar halal yace haram ga halal din fa kana da shi amma kaga maiko da menene na wannan kazar da ta mutu kace kai wannan ya kamata a in ba bukata da ta larurar ta dingina ka zuwa ga wannan ba yadda kai amfani da shi ba to idan ya zama akwai wannan daruran to shikenan fala isma alaihi babu zunubi akan mutum inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne da duk wanda matsi ta kai mata yayi amfani da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da aka haramta sannan rahimun Allah mai jinƙai ne to abu na farko da Allah ya faɗa wannan ayat shine mai tata mushe to shin cin mushe kada aka haramta ko kuma har wasu amfani na wajen ci da abin da ya shafi abin da yake jikin mushe to anan sai malamai suka yi sabani misali fatan mushe sai wasu suka ce lura da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma ihabin dubiga faqad tahura dukkan fatan da aka je mai to fatan ta samu tsarki saboda haka sai malamai wasu malamai suke ganin cewa idan abu yayi mushe fatan in aka je za a yi amfani da shi shi ba bai haramta ba za a iya amfani da shi ba ci ba za a iya amfani da shi takalmi a yi wasu abubuwa da ake amfani ba ta da shi in an je ne shi a nan nan ma wasu malamai suka ce a za a amfani da shi amma ta bayansa da inda gashi yake banda ciki ba za a mai da shi salka da suna amfani da fata a mai da shi ko a mai da shi guga ko wani abu da za a sa ruwa a ciki yake da ta cikin ba za a amfani da shi ba me yasa saboda cikin abunda rayuwa yake sauka a kai ne sannan kuma ya tare da nama da yake haramun din ya taba naman yayi mujawara da naman suka ce abunda yasa aka halasta bayan inda gashi yake saboda shi ma la ilaha illa hayat ne rayuwa bata isa wurin duk da ba kaida rayuwa tana isa amma dai abunda duk abunda zaka yanka a jikin dabba tana raye dabban ba ta ji zafi ba to in ta zama mushi wannan abun ya halasta zaka amfani da shi ko aka yanka shi a lokacin za a amfani da shi amma duk abun da za a yanka a jikin dabba ta ji zafi misali abun da ake wa tamaro a zare shi to in an zare taure wannan abun haramun ne ba za a ci ba mushe ne amma a yanka gashin sa yayi gashi ma tsawo gashin za a amfani da shi halas ne saboda lokacin da ka yanka gashi bai san ma ka yanka a jikin sa ba bai ji zafi ba to wannan ya halasta to dai maganganu ne masu yawa da malamai suka yi akan waɗannan abubuwa
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
To bayan an gama maganan waɗannan kafirai sai kuma a ƙara dawa kan maganan Yahudawa saboda su suke da littafi su suke ɓoye na tu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ladina yaktumuna ma anzalallahu waɗanda suke ɓoye abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar min alkitabi almustamili ala nati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga littafi abinda ya tara sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayar rajamu kamar yadda ya gabata jiya wa yashtaruna bihi samanan qalilan suna saya da wannan yan kudi yan kadan na duniya minad dunya na duniya ulaika duk wanda suke karban wasu yan kudi kadan su boye sifofin manzo Allah ko su boye gaskiya saboda dan abun duniya za su samu su bayyana ƙarya addini to su sani ulaika ma yakuna fi burin illa nar ba abun da suke ci a cikin su sai wuta ba iya Yahudu ba ko yanzu mutum ya boye gaskiya ya bayyana ƙarya saboda wani abu da zai samu na rayuwar duniya to ya sani abin da yake ci a cikin sa wuta ne sannan munin lamarin wala yukallimuhumullahu yawmal qiyama dan tashin kiyama Allah ba zai magana da su ba kaida idan ma wani ya fushi da kai idan dai zai dan kula kai ma magana ai ko sai zai taurin sauka amma zama ko kula ka baya yi kaga fushin ta kai kololuwa saboda fushi da Allah tabaraka taala ya musu gazaban alaihim saboda fushi a gare su wala yuzakkihim sannan Allah ba zai tsarkake su ba ai wala yudhhiruhum min danati dhunubi Allah bai tsarkake su daga daudan zunubai ba walahum azabun alimun sannan suna da azaba mai radadi dalilin wannan azaban kuma
koye gaskiya na sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da karban wani abun duniya kadan su bayyana tsariya ke cewa filsafin su ba su sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne za su fada wannan azaba azaba mai tsanani
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار
الله تبارك وتعالى سيكا بدا وانا بياني سبحانك أولئك أي سورة النبسكي سيدا جسكيا لو انت أبون دونيا كأدام سيكي بوي جسكيا سوني ودن دا اشتروا الضلالة بالهدى سوني سكا سيدا شريا suka sai bata suka bada shiriya suka karbi bata wal azab bil magfira suka bada gafara da azaba suka ce suka ba sa bukatan gafaran Allah azaba suke bukata me yasa al mu'idda lahum fil akhirah gafaran da Allah ya tada musu a lahira da ba su koyi wannan gaskiyar ba suke nan suka ce ba sa son wannan gafaran azaba suke so saboda sun boye gaskiya amma asbarahum ala nar amma asbara ina daga cikin wazan ya ta'jibi fa ma af'ala afil bi wato
abun mamaki da hakurin su akan wuta da suke ganin kaman za su yi hakuri akan azaban Allah a duniyan sun san da cewa irin sun boye za su shiga wuta abun mamaki Allah ya ce abun mamaki wa mazarran abun mamaki da hakurin su su ci gaba da aikin da zai tabbatar da su cikin wuta wannan abun mamaki ne suna ganin za su iya wutan ne ما أشد صبره ما بمما ماكين سألنين حقورين سؤال النار بارتكاب الموجباتها سبورة سنة هو هوا سنة أي كتا أبند زي وجب تاموسو أينهم فادا واتكين وطن سبورة أكا أكا فدي أفل التعجيبين أكي شي لمرين وطن لمر الله رابون سوروني وطرانا سيدنا عمر رزامو دي أكاون نان آيا ياغي أكا أبو الأبارتي كويفنا كمانا وازي أما كبامو سورو نلمر الله رأكاون واتكين وازن سيتي يا عمر idan aka je lahira Allah ya tara mutane wurin tashi kiyama mutum koda ya zo da aikin annabawa 70 a ranan sai ya ji bai da damuwa sai kansa wato ya shiga tashin hankali wuta za ta yi girgiza wani irin girgiza in ta wannan girgizan ba wani mala'ika wanda yake makusanci ko ne manzo mursali sai ya gurwa ya gurfana akan goyinsa yana roƙon Allah kansa kansa wa kullu nabiyyin qala nafsi wa ummati yaqul rasulullahi akram biyaina yake hatta ibrahimul khalil hatta annabi ibrahim ya durƙusa kan goyinsa yana cewa Allah kaina bana roƙon kowa sai kaina yake a lokacin mutum koda aikin annabawa 70 yazo da su ya shiga tashin hankali da damuwa ba wanda yake iya tinkaran Allah nan ranan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka lahira abun tsoro ne halayen mu suna nuna cewa kaman muna ganin mun yadda da mutuwa gaskiya ne amma mu'amalolin mu halayen mu suna nuna cewa kaman mu ba mu yadda za a huta shi ba saboda mu'amalolin mu ba su da kyau gaskiya mu'amalolin mu suna nuna kaman ba mu yadda za mu huta shi ba saboda haka mu ji tsoron Allah wa gyara mu'amalolin mu innamad din al mu'amala sani addini mu'amala ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utama makarim al akhlaq iyaka abunda aka aiko ni cika makarim al akhlaq mu gyara mu'amalan mu da iyalan mu gyara mu'amalan mu da makwatan mu gyara mu'amalan mu na kasuwancin mu dukkan mu'amalolin mu na wuraren ayyukan ku da kowa da kowa Allah ya gafarta mana ya riko da hannun mu ya sanya mu cikin wanda za a yanta cikin wannan wata farmaci na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam